The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Sunana Sarfi Hashim Kumel tare nake da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farcin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau rana Alhamis, 9 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Sarfilu fitacciyar yar wasan kwallon kwandon Amurka Brittney Griner ta soka a kasar bayan musayar fursunoni da aka yi tsakanin Amurka da Russia. Iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga. Yayin da aka dawo karawa a gasaccin kofin duniya bayan hutun kwana biyu, yanzu haka ana can ana shirin fafatawa tsakanin Croatia da Brazil.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa yau ranar Juma'a 9 ga wata ta zo daidai da ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe don wayar da kan al'umma kan illar cin hanci da rashawa.
Cin hanci da rashawa sai in ce a nan cikin Nijar ya yi kamari, babu ma'aikatar da za ka zuwa babu cin hanci da rashawa. Kan gidan lakwal, kan gidan likita, kan bariki, kan gidan shari'a.
Haka kuma za a ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa game da ƙayyade yawan kuɗaɗen da za a iya ɗauka a rana, sai dai babban bankin ya ce ba gudu ba ja da baya.
A gaskiya wannan labari da muka samu cewa gwamnatin bankin tarayya ta rage wato kuɗin da za a iya cirewa a POS, abin ya ɗaga mana hankali matuƙa, saboda idan mutum ya cire kuɗi da yawa a POS a wurinmu shi ne samunmu.
Daga nan za mu leƙa jihar Anambra, inda hukumar INEC ke kira ga waɗanda suka yi rijista ba su karɓi katinsu ba. Sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo zai kawo. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a fara da kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Fitacciyar yar wasan kwallon kwando Brittney Griner ta soka a jihar Texas da ke kudancin Amurka bayan musayar fursunoni da aka yi tsakanin Amurka da Russia. Amurka ta saki kasar gumin dalalin makaman nan Victor Bout, yayin da ita kuma Russia ta saki Griner. Yar wasan kwallon kwandon ta dangana da birnin San Antonio, sannan bayan wata ganawa da ahalinta za ta je asibiti domin a duba lafiyarta bayan tsawon lokaci da ta kwashe a hannun hukumomin Russia. Stephen Curry na ɗaya daga cikin 'yan wasan ƙungiyar kwallon kwando ta Golden State Warriors.
We are glad that she's home. We're glad that she's reunited with her family. It's a constant reminder of everybody.
Yace muna farin cikin dawowarta gida da sake haɗuwa da iyalanta. Mun ga muhimmancin yin amfani da duk wata kafa wajen fitowa a yi magana. Musayar fursunonin ta wakana ne a ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda Griner da Bout suka wuce juna kowa ya nufi jirgin da zai mai da shi ƙasarsa. A ranar Alhamis, shugaba Joe Biden da ya jima yana nuna matsin lamba ga Russia don ta saki Griner, ya sanar a hukumance cewa an saki fitacciyar 'yan wasan kwallon kwandon ta Amurka. Hukumomin Russia sun jibge makaman harbar rokoki a tashar nukiliya da ke Zaporozhye, a cewar kamfanin kula da makamashin nukiliya ta ƙasar Ukraine. Kamfanin ya ƙara da cewa an ajiye makaman ne a kusa da tasha ta shida wacce ke kusa da rumbun adana man nukiliya. Lamarin da ya ce ya saba dukkan wasu ka'idoji na kare haɗuran nukiliya. Dakarun Russia da Ukraine sun yi ta kai wa juna hari a gabashi da kudancin ƙasar ta Ukraine a jiya Alhamis, yayin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin karɓe ikon wani yanki da Moscow ta yi yunƙurin ƙwacewa a wannan yaƙi da aka kwashe wata goma ana yi. Gwamnan jihar Luhansk, Sahir Haidai, ya ce Russia ta jibge dakarunta a kusa da birnin Lysychansk a wani ƙoƙarin da take yi na ƙwace wani ƙauye. Iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga wacce ta girgiza gwamnati cikin watanni ukun da suka gabata. Lamarin da ya kuma ƙara zafafa kiraye-kirayen da ake yi na yin bore. Zanga-zanga ta mamaye wasu sassan kasar tun bayan mutuwar wata matashiyar Bakurdiya Mahsa Amini mai shekaru 22 wacce aka zarga da take dokar saka hijabi. An dai rataye Mohsin shekaru ne a jiya Alhamis bayan da aka same shi da laifin rufe wani titi a birnin Tehran da kuma raunata wani jami'in tsaro. Kotun ta sami matashin mai shekaru 23 da laifin raunata ɗaya daga cikin jami'anta.
To na an jima kaɗan Lalo zai sake kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 9 ga watan Disamba. Domin bitar halin da ake ciki don ganin an zakulo hanyoyin da za su ba damar murƙushe mummuna al'adar cin hanci da rashawa da ke barazana don durƙusar da sha'anin tattalin arziki a ƙasashe. A hirarsa da wakilinmu Sulaimuna Barma, shugaban rashin transparency a Nijar, Malam Mamman Wada ya zayyana matsalolin da yake ganin su ne ke maida hannu a goga baya a yaƙi da cin hanci a Nijar.
Cin hanci da rashawa sai in ce a nan cikin Nijar ya yi kamari, babu ma'aikatar da za ka zuwa babu cin hanci da rashawa. Kan gidan lakwal, kan gidan likita, kan bariki, kan gidan shari'a, ko ina ka je akwai cin hanci da rashawa, kuma ba ɗan kaɗan ba. Ya yi kamari.
Menene ya kawo haka yadda cin hancin nan ya yaɗu zuwa dukkan sassa ko kuma fannoni daban-daban na rayuwa da na hukuma?
Abin da ya kawo haka, kaga muna da ma'aikatu waɗanda aka yi sabi na kokuwa da cin hanci da rashawa, muna da dokoki da aka gyara na kokuwa da cin hanci da rashawa. Mai ba a kokuwa da cin hanci da rashawa, ba mai da niyya ga kokuwa da cin hanci da rashawa, mahi yawa waƙe ya yi yawa.
To me ke hanawa a tsaya a yaƙin nan a zahiri?
Abin da ke hanawa da yawa ne. Na ɗaya, ƙungiyoyin su da kansu ba su miƙe ba, aka ba su hali suka yi kokuwa da cin hanci da rashawa. Ina ce a hali kamar kuɗin da ya kamata, kamar kayan da ya kamata na aiki, tunda ana yi abu zamani na shigowa wasu kayan masu na zama. Yan cin hanci da rashawa masu da kansu suna canza illoli iri-iri, kenan sai da kaya na kwarai da kaya na zamani, baya wannan kuma sai da mutane waɗanda suka kware ga wannan aikin. Na biyu, sai an yi aiki da dokoki. In ana aiki da dokoki kuma ka a yi tsambare, a rika bugun duk wanda doka ta ce a bugai, a sa'an nan ne wanda ke cin hanci da rashawa zai ji tsoro, wanda kuma ke adalci ba ya cin hanci da rashawa sai ya ji ƙarfi, ya ji daɗi, kuma ya ci gaba da aikin da shi ke. Kenan in ana son cin hanci da rashawa ja da baya, sai ana kokowa tukuru da shi, kuma ana hukunci da doka yanda ya kamata.
To amma president, a ƙarshe kana ganin dalilan siyasa za su bari a yi yakin nan kamar yadda ya dace kuwa?
To in ma ba a yi shi ba yanzu ba a yi shi gobe, tunda za a kai inda ba a yiwa sai an tsaya an duba. Lissa haka gani yanzu in za a yi rijiya ma ga gari, in wani a ebe rabin kudin ya sa aljihun shi, ko a zo a yi kalas a ebe rabin kudin a za aljihu kalas ta faɗo masa yara, ko kuma a ce gidan likita ne za a yi shi wani ya sace maganin. Yayi wani waje da shi yana anwani da kanshi, koko yana ma 'yan gidansu ko 'yan garinsu. A ce hanyar mota ce za a yi ma mutane, da lahonsu ne za a yi hanyar mota, a yi ta za a yi ta kai shekara goma ba ta yi biyu ta lalace saboda an sa cin hanci da rashawa. Kenan kaga kokowa da cin hanci da rashawa, wato ya zama dole ne ga kowa, da wanda ke birni, da wanda ke ƙauye, da wanda ke iko, da wanda ba ya iko. In ba haka nan ba, ƙasa za ta ja da baya, talauci ya ƙaru, jahilci shi ƙaru, mutane su riƙa rigima.
Malam Mamman Wada kenan shugaban rashin ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa Transparency a Nijar. Sai a biyo mu a shirinmu na dare, za mu ci gaba da kawo muku rahoto kan wannan rana. To shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, a nan murya Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar ƙungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington, waɗanda za su halarci taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara a mako mai zuwa. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta dangantakarta da kasashen nahiyar. Masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce Amurka ba za ta so a bata a bayan China da Rasha ba, waɗanda tasirinsu a nahiyar ke ci gaba da ƙaruwa. Farfesa John Stramlau ƙwararre ne a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa kuma tsohon jami'in diplomasiyyar Amurka a Afirka.
There are lots of questions, but ultimately it's important for Africans to meet with the Biden administration, particularly.
Yace akwai tambayoyi da dama, amma abu muhim shine yana da kyau shugabannin kasashen nahiyar ta Afirka su gana da gwamnatin Biden, musamman bayan mulkin Trump, wanda bai yi wa nahiyar daɗi ba, ga kuma batun nuna warin launin fata. Gwamnatin ta Biden bata gayyaci Burkina Faso, Guinea, Mali da Sudan ba, saboda shugabanninsu na soja ne da aka dakatar daga ƙungiyar AU.
Muhammad Lalo ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kasar Sauyi 24 da Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ta bayar wa babban bankin kasar CBN umarnin dakatar da tsarin adadin tsabar kuɗi da 'yan ƙasar za su iya cira a kowace rana. Baya ga koke-koken masu ƙananan masana'antu da matsakaitan sana'o'i, bankin CBN ɗin ya ce babu gudu ba ja da baya game da tsarin, wanda zai fara aiki ranar 9 ga watan Janairun shekara mai zuwa. Inda bankin ke cewa ba zai ɗauki matakin da zai ƙuntata wa jama'a ba, kuma za a ci gaba da yin nazari don yin gyare-gyare akan tsarin. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Tun bayan fitowar sanarwar ranar Talata 6 ga watan Disamba da muke ciki, daga babban bankin Najeriya wato CBN ne 'yan kasar daga sassa daban-daban suka yi ta kokawa a game da yanayin tsaurin tsarin, suna mai cewa matakin zai dada jefa al'umma cikin mawuyacin yanayi ne kawai.
Nana Muslim Abubakar Aliyu ni karamin dan kasuwa ne. To har ga Allah wannan al'amari na 20,000 dai gaskiya an dauko mana wani abu ne mai dan nauyi. Abin da yasa nace mai dan nauyi, tunda yanzu ba 20,000 ake cirewa ba, amma mutane sukan zo wajen mu su karbi da sunan za a turo maka a account, ka ji shiru-shiru har kaya zama bashi. To fa gaskiya in dai wannan al'amari ya tabbata na 20,000, to zai zamto kaman bamu da abin yi.
Sunana Usman Sahalu Abdulhamid, wanda yake da harkan POS a nan cikin garin Bauchi. A gaskiya wannan labari da muka samu cewa gwamnatin bankin tarayya ta rage wato kuɗin da za a iya cirewa a POS, abin ya daga mana hankali matuƙa. Domin a ce a rana mutum zai iya cire naira 20,000 katal a cikin account ɗinsa, saboda idan mutum ya cire kuɗi da yawa a POS a wurinmu shine samunmu.
A wani bangare kuma, masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashari a jihar Gombe ya ce,
wato an ce wannan wanda ake so ne a kawo abin da ake kira cashless policy, saboda mutane su daina yawan yawo da kuɗi, kuma zai rage yawan masu yin cuwa-cuwa da harkokin gwamnati da kuma masu halatta kuɗaɗen haramu. Ana iya ƙididdigewa a bincike a ga me suke yi su samu wannan kuɗaɗen. Lalle wannan su ne manufofin gwamnati. To sai dai mafi yawa ba nan gizo ke saka ba. Abinda ake dubawa shine akwai local government din da ba su da ma banki ko guda daya. Ana kididdiga akan bankunan Najeriya yau akwai kananan hukumomi sama da 400 da ma ba su da banki kwata-kwata. To kaga ina akwai matsala. Kuma yanayin ma da ake transfer din yanzu da babu cinkoso. Ai in aka ce kowa a Najeriya mutum miliyan 200 da wani abu komai nasa a cikin wayoyi ne a yanzu. Saboda haka dole ne mu ba abin nan sannan a sannu fa.
Sai dai babban bankin kasar ya ce babu gudu ba ja da baya a gane da aiwatar da wannan tsari daga ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2023 mai gabatowa, kamar yadda daraktan hada-hadar kuɗi Malam Ahmad Bello na bankin CBN ya shaida mana.
Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya yi bayani da ya ga shugaban kasa a daura, inda ya ce ana jin bayanan da ke fitowa daga jama'a, ana ganin ana duba ga me za a iya yi a gyara tsarin. Cewa ba za a daina tsarin ba ko ba za a daga ranar da za a yi gabatar da shi. Gwamnan babban bankin Najeriya ya ba da wannan tabbacin cewa ana lura da yadda abubuwan suke tafiya da kuma irin koke-koken da jama'a suke yi, ana duba yadda za a yi a gyaggyara wasu abubuwa, yadda za a rage wani zafi ko wani damuwa da mutane ke da shi akan tsarin. Amma bai faɗi ko za a rage ba ko za a ƙara, ya dai ce za a duba, saboda dukkan abin ba shine a gunkata ma jama'a ba. Yana yiwuwa kafin lokacin da za a fara gabatar da tsarin nan da tara ga wata a duba shi akan wasu abubuwa da za a yi gyara akan ranar, tunda ba ya zo a hora ba. Amma dai ya ba da tabbacin cewa ba za a yi wani abin da zai kuntata ma jama'a ba.
A game da shirin bankin CBN na wayar da kan al'ummar kasa dangane da wannan tsarin, Malam Ahmad Bello Umar ya kara da cewa,
to cikin tsare-tsaren da ake da shi akwai tsari da Bankers Committee, waɗanda ƙungiyoyi ne da bankuna tare da babban bankin Najeriya suna nan a ko'ina suna bugawa jaridu da rediyoyi a bangare daban-daban a yaruka daban-daban yadda jama'a za su fahimta. Bayan wannan akwai super agent na SANIP da aka yi, waɗanda su sun kai miliyan 1,400,000, waɗanda suna koyina da alamominsu suna nuna wa mutane za su iya yin canji a nan, za su iya buɗe asusunsu a nan. Sannan akwai tsari da ake da shi yanzu, ana magana da hukumar canza hali, National Orientation Agency, waɗanda yanda za su ci gaba da abin. Saboda haka duk hanyoyin da za a bi, har da amfani da sarakunan gargajiya yanda za a yi masu bayani su bamagadansu ko hakimansu. Amma daga nan zuwa 9 ga wata na Janairu da za a fara aiki da shi, insha Allah za a yi kokari a ga yanda za a yi.
A gane da sabbin tanade-tanaden babban bankin kasar, Majalisar Wakilai ta umarci gwamnan bankin CBN ya bayyana a gabanta a ranar Alhamis 15 ga watan Disamba shekarar 2022 da muke ciki, domin yi wa majalisar bayani kan dalilin. dalilan da za su sanya a yi aiki da sabbin manufofin bankin. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdulrauf, hukumar zaɓe ta ƙasa INEC rashin jihar Anambra ta bayyana cewa jama'a da dama ne ba su karɓi katin sabon na zaɓe a jihar. Haka kuma hukumar tana ɗauke da wasu katunan zaɓe a ƙananan hukumomi shida da rashin tsaro ya gallabi wato yankunan. Wakilinmu na yankin Naja Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya haɗo mana da wannan rahoton.
Hukumar zaɓen dai ta ƙasa reshen jihar Anambra da ta sha fama da tashe-tashen hankula musamman na 'yan bindiga ta ce ya zama wajibi komin tsaro a Najeriya da su taimaka mata da ɗimbin jami'an tsaro sakamakon taɓarɓarewar tsaro a jihar ta Anambra. Haka kuma akalla mutane 132,626 da suka fito daga ƙananan hukumomi 21 na jihar ta Anambra ba su kai ga karɓar katin zaɓensu ba. Wanda aka riga aka kammala bayanai dai na nuna cewar jama'ar jihar na jin tsoron zuwa santocin hukumar zaɓe ta jihar sakamakon tu'annatin 'yan bindiga. Tuni dai 'yan bindiga a jihar suka kaddamar da hare-hare a baya-bayan nan ga hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta Anambra da kuma wasu wuraren aikin hukumar. Wani ɗan jihar ya ce,
I agree with you, they might some.
Na yadda cewa rashin tsaro ka iya haifar da ɗarɗar wajen karɓar katin zaɓe, inda jama'a ke ganin kan katin zaɓe ba za su iya rasa rayukansu ba, kuma ga dukkan alamu za su kaurace ma karɓar katin gabaki ɗaya. An samu manyan hare-hare dai a kan ofishoshin hukumar zaɓe a yankin kudu maso gabashin Najeriya, hare-haren da suka yi sanadiyar hasarar ɗimbin rayuka. Hukumar zaɓe ta ƙasa dai ta sha koka matsalar taɓarɓarewar tsaro musamman a yankin kudu maso gabashin ƙasar yayin shirye-shiryen zaɓen shekara ta 2023. Kuma dai ta ce za a gudanar da zaɓen ba gudu ba ja da baya. Da haka kuma na tuntuɓi wata Hajiya Zainab wadda yake jami'a ce a hukumar zaɓe ta ƙasa.
Hukumar zaɓe hakkin ta shine shirya zaɓen da gudanar da shi. Jami'an tsaro kuma wanda su babban jigo ne na masu ruwa da tsaki a cikin harka na siyasa din da ma zaman lafiya a ƙasa suke da alhakin ba da zaman lafiya da tsaro da yanayi na lumana ba mu damar gudanar da zaɓe. Idan aka duba ba jihar Anambra bane kawai ake fama da wannan matsala na tsaro din, akwai hare-hare da ake wa ofisoshin mu kamar a jihar Ebonyi, jihar Imo, jihar Osun, jihar Ogun, amma dai hukumar tsaron jami'an tsaro sun mana alƙawarin za su ba da yanayi da zai ba da damar gudanar da zaɓen.
Kowa da daɗewar da aka yi a baya-bayan nan ana zargin ƙungiyar nan ta IPOC ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra wadda ta sha alwashin hana gudanar da zaɓe a jihar ta Anambra. Na tuntuɓi wani ƙusa a cikin ƙungiyar ta IPOC, Mr. Peter Ugu, ya ce,
Yes, whether IPOB members are going to participate in this election or not.
Yana cewa ne ina magana a matsayin ƙashin kaina kuma ɗan ƙungiyar IPOC kuma cikakken ɗan ƙungiyar IPOC, sannan ina so in tabbatar maka da cewa a shirye nake na kaɗa ƙuri'ata a yayin zaɓuɓɓuka masu zuwa, kuma dalili na shine hangen nesa da kuma tunanin tsarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na inganta harkar hukumar zaɓe. Saboda haka kaga idan aka gudanar da zaɓe a Najeriya ba batun wani maguɗi. Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To a gaida Lamida Abubakar Sokoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1925 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa ƙarfe 10:19 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka nan mako zai nazari ne kan rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi a Ukraine, inda za mu kawo muku wasu Amurkawa biyu da ke tallafawa a fagen yaki. Yau mutum da za mu mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a wannan mako za mu mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Jason Ryan malami ne da ke koyar da sojojin Ukraine dabarun ba da magani a fagen yaki, kuma ya faɗa wa VOA abin da ya zabar da shi shiga wannan aiki.
just looking for someone to do, someone or I wanted to help. I spent a good bit of that time training.
Yace ina ta neman abin da zan yi. Ina son na taimaka. Na jima ina koyar da sabbin sojoji dabaru. Na kuma kwashi shekaru biyu ina aiki a bangaren bada magani da wani sashi na yan sanda. To Jason dai tsohon mamba ne a dakarun tsaro a Bamuda, wani yanki da Burtaniya ta mulka mai cin gashin kansa a yankin tekun Atlantika. A ƙarshen watan Mayu ya isa Ukraine bayan da wata ƙungiyar bada agaji ta Amurka da ake kira Task Force Yankee ta gayyace shi. Ya kuma yi rangadi a sassan ƙasar da dama tun bayan isarsa. Kesin ke ne ke cewa nazirci garuruwan Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv, na kuma je har Balaklia. A lokacin da yake Kyiv, Jason ya koyi da dabarun yadda za a kula da sojin da ya ji rauni a wata cibiyar 'yan sa kai ta Ukraine. Tun daga ƙarshen watan Maris, cibiyar ta horar da sama da mutum 7,000 kan dabarun ba da taimakon farko ga wanda ya ji rauni. Yace idan kana jan mutum a ƙasa, ka yi la'akari da cewa akwai duwatsu, akwai fasassun kwalabe za su iya yanka mutum. To bayan wannan horo, waɗanda aka koyar kan ɗauki wani darasi mai zurfi kan yadda ake bada wannan taimakon gaggawa. Irin wannan horo ne ya taimaka wajen ceto ran Anthony, wani sojan farin kaya mai shekaru 30. Ɗan asalin Amurka, Anthony ya bar birnin New York ne zuwa Donetsk, inda yake aiki da wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa. Ya kuma ji rauni ne a ƙafa da hannunsa. Ya kuma faɗa wa VOA dalilin da ya sa shi ma ya je ƙasar ta Ukraine. Ya ce, na ga akwai buƙatar na taimaka. Wannan mummuna abu ne da rashi ke yi. Na taɓa yin aikin soja na tsawon shekaru 9 inda na je Iraki da Afghanistan sau uku. To yanzu dai Anthony yana murmurewa a wani asibiti da ke birnin Kharkiv a ƙasar ta Ukraine. Yake suna bani kulawa mai kyau. An yi min aiki har guda 7. Yanzu mun zo matakin da za a bani kulawar sassan jikina, wacce za a min sau 3 a rana. Don na samu na fara takawa. To shi dai Anthony ya ce yana da ƙwarin gwiwar Ukraine za ta yi nasara a wannan yaƙi. Yana mai nuna sha'awarsa ga ƙarfin zuciya da dakarun ƙasar suke nunawa a yaƙin. Ya ce idan ka je fagen yaƙi, za ka ga cewa 'yan Ukraine jajirtattun sojoji ne da ba sa nuna gazawa. Ya kuma yi fatan wata rana zai ziyarci ahalinsa a New York a lokacin bikin Kirsimeti. Kafin ya kuma komawa ƙasar ta Ukraine, a nashi ɓangaren shi ma Jason na da burin ganin ya koma Ukraine idan an kammala wannan kakar hutu. Ya ƙara da cewa ya haɗu da Amurkawa da dama masu aikin sa-kai waɗanda ke da burin ganin sun ci gaba da taimakawa Ukraine.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin Duniyar Amurka wannan makon, sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gershon da ta haɗa shirin, sai Ana wacce ta haɗa asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa, mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
To madalla a gai da Mahmud, amma kar kai nisa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi, da Isa Jikan Nisaji, da Haddabu mai computer da Ibrahim Lara Gapta. Suka ce kayyade yawan kuɗin da mutane za su iya cirewa a banki ko POS da babban bankin Najeriya CBN yayi. A gaskiya abin damuwa ne matuƙa. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta sake duba wannan matsala. Sakonmu na gaba ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Mallam Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruk Kumahi. Suka ce har ila yau dai muna ƙara kira ga gwamnatin Najeriya da ya kamata ta sani cewa har yanzu a Najeriya akwai ayyuka da dama waɗanda aka gama a takarda amma babu su a aikace. Ma'ana rijiya ta bada ruwa, guga ta hana, musamman a yankunan karkara, da wannan muke kira ga mahukunta su riƙa bibiya ayyuka idan sun bayar domin ganin kowane bangare ya samu kulawa yadda ya dace. Sakon haɗin gwiwa daga Isa Baban Ali Direba da Haruna Muhammad Katsina tare da Wasila Yusuf suka ce ƙara samun yawaitar dimbin matasa marasa aikin yi a ƙasashenmu na Afirka, musamman ma a Najeriya, hakan abin jimami ne da damuwa duba da ganin illolin da rashin aikin yi ke haifarwa ga matasa da ma ƙasa baki ɗaya. Da fatan gwamnati da masu hannu da shuni za su fahimci sosai wajen samarwa da matasa ayyukan yi. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Maryama Miro Autar Mata wacce kal da Khadija Muhammad tare da Aisha matar ɗangwata Karasuwa da Babagana Alhaji Nuciya wacce kal duk a jihar Yobe. Suka ce nasarar da gwamnatin Najeriya ta samu na kwace kuɗaɗe da kadaroli da darajarsu ta kai naira biliyan 120 daga hannun wasu ɓatagarin mutane da suka mallake su ta hanyar haramun. Tabbas hakan abin yabawa ne, musamman ganin yadda gwamnati take faɗin tashin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a ƙasar. Muna addu'ar Allah ya taimake su ya ba su nasara, amin. To jama'a masu sauraron mu, mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
Kuma da la'agai da zarau kafin mu kai ƙarshen shirin ga labarai, amma wannan karan a takaice.
To fitaccen yar wasan ƙwallon kwando Brittany Griner ta soka a jihar Texas da ke kudancin Amurka bayan musayar fursunoni da aka yi tsakanin Amurka da Rasha. Amurka ta saki kasuwar gumin dillalin makaman nan Victor Bout, yayin da ita kuma Rasha ta saki Griner. Yar wasan ƙwallon kwandon ta dangana da birnin San Antonio, sannan bayan wata ganawa da ahalinta za ta je asibiti domin a duba lafiyarta bayan tsawon lokaci da ta kwashe a hannun hukumomin Rasha. Musayar fursunonin ta wakana ne a ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda Griner da Bout suka wuce juna kowa ya nufi jirgin da zai mai da shi ƙasarsa. Hukumomin Rasha sun jibge makaman harba rokoki a tashar nukiliya da ke Zaporozhye, a cewar kamfanin kula da makamashin nukiliya ta ƙasar Ukraine. Kamfanin ya kara da cewa an ajiye makaman ne a kusa da tasha ta shida wacce ke kusa da rumbun adana man nukiliya, lamarin da ya ce ya saba dukkan wasu ka'idoji na kare haɗuran nukiliya. Dakarun Rasha da Ukraine sun yi ta kai wa juna hari a gabashi da kudancin ƙasar ta Ukraine a jiya Alhamis, yayin da ƙasashen biyu ke kokarin karɓe ikon wani yanki da Moscow ta yi yunkurin kwacewa a wannan yaƙi da aka kwashe wata goma ana yi. Iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga wacce ta girgiza gwamnati cikin watanni uku da suka gabata, lamarin da ya kuma ƙara zafafa kiraye-kirayen da ake yi na yin bore. Zanga-zanga ta mamaye wasu sassan kasar ta Iran tun bayan mutuwar wata matashiyar bakurɗiya Mahsa Amini mai shekaru 22 wacce aka zarga da take dokar saka hijabi. An dai rataye Mohsin shekaru ne a jiya Alhamis bayan da aka same shi da laifin rufe wani titi a birnin Tehran da kuma raunata wani jami'in tsaro a ranar 25 ga watan Satumba. Shari'ar da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ayyana a matsayin mara tushe. Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington, waɗanda za su halarci taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara a mako mai zuwa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima kaɗan. Za mu dawo muku da dare da shirinmu na dare da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka muka kawo muku wannan shirin tare da kuma Malama Julie wadda ta ba da umarni, sai kuma injiniyanmu Malama Nashwan. Ni Sarfili Hashin Gumel daga nan birnin Washington nake cewa sai mun hada a shirinmu na dare da karfe 9:30 agogon Najeriya. Yanzu sai a jira shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.